sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin FM na Voice of Africa akan mita 102.5 sai zuwa amfani Sarauniya, Fara'a, Noma, Dalol da kuma Niya. Haka kuma na iya samu akan Alpha Radio da ke kuma cikin kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauri assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani rakawo muku shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku ji abinda mutane ke cewa game da marigayi Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto kuma muna da lokaci za mu kawo muku ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da gwamnatin jihar Benue da ma sauran masu ruwa da tsaki a cikin jihar amma duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya musanta ikirarin da ake mishi na cewa baya son waɗansu jinsin a ranar Lahadi kwanaki uku bayan da aka bada rahoton cewa ya kira baki 'yan ƙasashen Afrika, Haiti da El Salvador a matsayin wanda suka zo daga ƙasƙantattun ƙasashe. Trump ya bawa wani ɗan jarida amsa a lokacin da yake wajen wani shakatawar shi da ke Mar-a-Lago a jihar Florida cewa ni ne wanda ya fi kowa rashin son wariyar jinsi da za ka taɓa hira da shi. Shugaban ya ce a shirye yake kuma yana da niyyar cimma yarjejeniya da za ta kare kimanin yara bakin haure 800,000 waɗanda iyayensu suka shigo da su Amurka ba a kan ƙa'ida ba shekaru da dama da suka wuce. Amma ya ce a gaskiya bana tunanin 'yan jam'iyyar Democrat suna so a cimma wannan matsaya har ma daga baya ya ce damar ta wuce. Trump ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa ba sa son tsaro a iyakar Amurka, ba sa son yaƙi da ake yi da mugayen ƙwayoyi, suna so su ɗauke kuɗi daga sojojinsu wanda kuma su ba za su yadda ba. A wani bayani da ya yi kuma a shafin shi na sada zumunci na Twitter, shugaban ya ce aƙida ta tana da sauƙi sosai, Amurka ta zama ta farko kuma mai da Amurka ta fi ko ina. Rahotanni da aka bayar na cewa Trump ya yi amfani da munanan maganganu akan bakin da ke zuwa daga Haiti, El Salvador da Afrika ya jawo hankalin mutane har ana tattauna yadda za a kare bakin yara daga kora daga Amurka waɗanda aka ba su kariya ƙarƙashin dokar da ake kira DACA wacce tsohon shugaba Barack Obama ya fitar.
Babban mai gabatar da ƙararraki na ƙasar Ethiopia ya faɗa a yau Litinin cewa za a janye dukkan tuhumar da ake wa wasu mutane su 528 da aka tsare su game da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati kuma za a sake su jibi Laraba idan Allah ya kai mu. Babban mai gabatar da ƙararraki Gatchew Ambaye ya yi nuni da cewa waɗanda aka yi musu shari'a a kuma yanke musu hukunci dangane da wannan zanga-zangar ba su cikin mutanen da za a sako. An kama akasarin waɗannan fursunonin aka tome su da laifukan ta'addanci a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka faru a ƙarshen shekarar 2012 a yankin Oromia wanda daga bisani ta yaɗu zuwa sauran ƙasassen ƙasar. A makon da ya shige, Prime Minister Hailemariam Desalegn ya ce gwamnatinsa za ta saki wasu fursunoni da ba a bayyana adadinsu ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kiyasin cewa akwai fursunonin siyasa kimanin 4,000 da ke ɗaure a Ethiopia.
Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr., mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar ƙwato 'yanci da haƙoƙin baƙar fata da 'yan tsiraru, wanda kuma ya yi imani da cewa nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara kan gudanar da ita cikin lumana. A kowace shekara a ranar Litinin ta uku a watan Janairu, Amurkawa na girmama shugaban 'yancin baƙar fatan da aka kashe wanda a shekarun 1950 da 1960 ya shirya tare da jagorantar kamfen na nuna ƙyamar wariyar launin fata da ke aukuwa a jihohin kudancin Amurka da kuma yaƙin neman daidaito tsakanin fari da baƙi da kuma 'yancin zaɓe. Mutane da yawa a faɗin Amurka suna yin hutun tuna ayyukan da gwarzon ya yi na kawo ƙarshen wariyar launin fata ta hanyar yin ayyukan gayya na taimakon al'umma. Majalisar Amurka ta girmama abin a shekarar 1994 ta hanyar keɓe wannan rana a zamantayin hidima ga ƙasa. Shugaba Donald Trump ya yi bayani akan jarumin a wani zama da aka yi a birnin Washington ranar Juma'ar da ta gabata, inda ya yabe shi da ayyukan shi na zanga-zangar lumana na neman daidaito da kwanciyar hankali.
Wasu yankunan bakin wake biyu sun tura tsakawunan su a babban birnin Iraki a yau Litinin suka kashe mutane akalla 31 da raunata wasu da dama. Babamai sun tarwatse a dandalin Tehran da ke tsakiyar birnin Baghdad a lokacin cunkoson masu zuwa aiki da safiya a wannan wuri. Cibiyar hada-hadan kasuwanci ce kuma akwai laborori masu da ke taruwa don neman aiki. Kakakin ma'aikatan kiwon lafiya ta Iraki Dr. Saif Albade ya fadawa muryar Amurka cewa mutane 90 suka ji rauni, uku daga cikinsu rauni mai tsananin gaske. Babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin, amma harin da suka gabata kungiyar ta IS ita ce take kai su. Kungiyar ta mamaye mafi yawan sassan arewaci da yammacin Iraki na tsawon shekaru fiye da uku. Harin da sojojin Iraki tare da haɗin gwiwar Amurka suka riga kaiwa ta sama ne ya taimaka wajen fitar da kungiyar ta IS daga manyan biranen kasar da wasu sama da ta mamaye. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Ta yau ne ake cika shekaru 52 da kisan gillan da aka yi wa premier jihar wato Arewa Ahmadu Bello Saddauna Sokoto, kuma ga abin da wasu yan arewacin Najeriya ke cewa game da marigayin.
Na Yusuf Musa, alal hakikanin gaskiya irin gudunmuwar da Gamji dan Ahmad Saddauna Sokoto ya bayar wajen ci gaban Arewa da ma ƙasa baki daya ya gaban ananata, saboda ayyukan da ya kawo na ci gaba a wannan lardi na Arewa na wancan lokaci har yanzu suna nan miliyoyin jama'a waɗanda ma ba a yi hawo wannan ƙarni ba suna nan suna amfani da su.
Sunana Muhammad Lawal Aliyu. To gaskiya Saddauna Ahmadu Bello premier Arewa mutum ne wanda ya kokari tukuru wajen tabbatar da an tafiyar da Najeriya ta hanya madaidaiciya, musamman ga irin aikace-aikacen da ya yi da kuma irin abubuwan da ya bari na ci gaban kasar nan. Idan ka duba kamfanin suminti, wani abu ne wanda har yanzu a jihar Sokoto ana amfana da shi sosai.
Sunana Anas Mamman dan Nayaba Sokoto. Allah ya ji kan 'yan mazan jiya. Na Ahmadu mutum ne mai kishi kuma mai kishin ƙasa, mai son mutanen ƙasa. Su tashi sun kai abinda suka duba bayan su, su sun gina mutane, ko mutanen da suka gina mu mai dinin su ya so su gina mu, duk abinda aka faɗa mana sai a ce mana Saddauna, Saddauna, Saddauna ya wuce a rasa mai canji ne ta wani mawaƙi. Kuma in ka kalli abinda Saddauna ya yi yau, magabatan da ya bari waɗanda ya bar mu amana, to sun tada abin nan, saboda duk abubuwan da Saddauna yau babu su. Yau ina gidan jaridar Saddauna na Kaduna, ina bankin Saddauna. Yau shugabannin mu na yanzu aikin da Saddauna yake na suka turmucewa suna kulle shi suna bihi shi.
Sunana Bashir Alkamawa. Saddauna yayi ayyuka na ci gaba kuma ya taimaki mutane. An yi lokacin da in ya shigo gari kwai da ringe suna gidan shi, domin irin taimakawa da yake wanda zai yanzu shugabannin yanzu abinda ba su yi kenan.
Sunana Jennifer Ibuji. To Saddauna tunda dai before a haihe mu dai muka san dai muna ta jin labari yayi abin nan, shi mutumi ne mai kirki kuma yayi abubuwa da yawa da yasa ake tunawa da shi har yanzu. Yanzu 52 years da rasuwa, amma kuma har yanzu ana tunawa da abubuwan da yayi da dama a nan kasar kuma a duniya gaba daya.
To Allah ya ji kan 'yan mazan jiya. A kan wannan batu ne za ku kira mu da wato da shi da Martin Luther King Jr. na nan Amurka, wanda yau an kayyade ranar yau a matsayin ranar hutu, kuma a shakata da wannan kafin buɗe layukan namu.
Kuma ya kama diyan sa saboda fata gari. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To madalla mun samu kiran farko daga Kaduna binnin gwamna wace magana daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wace magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro,
mai rido da rikoda
kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Ngaro, me ra'ayinka game da waɗannan gwarzayen guda biyu?
To alhamdulillah kaga Mallam Ibrahim Ladan Ayawa idan muka dauki irin yanayin da wayannan gwarzaye kamar Saddaura ta ba falewa idan muka dauka kaga abubuwa ne da su ya kamata mutane dan siyasa mu ma su rika koyi da su amma ko da yaushe mu dan Kaduna muke gani a nan arewa house za ka ga an zo an sa gwamnati sun zo sun sa baza dogon riga da malamin suna kiran kansu wai Saddauna ina ka aikin Saddauna shin wayannan wai da suke gani wanne irin abu ne za ka yi wanne za a ci da kai ka ruwa ba gani shekara 52 bayan Allah ne yana kasa amma kuma kullum maganar shi ake yi to kai a matsayin ka na dan siyasa kai a matsayin ka zababbe kai a matsayin ka na mai mulki kai abin da za a yi koyi da kai nan da shekara 20 kai ma dan haka ya kamata a ce ayi hakkara karshe ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garo kuma na ji dadi da aka yaba mana wajen da ba ma wasa wajen da muke neman layin nan na America ya waya fakkai muke rike a hannunmu domin mu nemi wannan layi da fakkai za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
To mun gode Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda har yau dai muna cikin Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Adamu Jeje
daga Adamu Jeje ne ra'ayinka game da
Kaduna Najeriya
gwarzayen guda biyu
ya ra'ayina kaman yanda abokina kuma kanina yaro na Musa Zare ya fadi.
To
gaskiya har ga Allah ba shakka tunawa da Ahmadu Bello Saddaura Sokoto ya biyo dalilai ne da dama wanda da an samu shugabanni bayan shudewan su wanda suka mata ayyuka irin su yanda Saddaura suka yi da suka fawa balewa da an sai dai in tarihi ya zo a ci an yi su Saddaura to amma sai aka rasa irin waɗannan sai dai kaga mutum kawai ya samu ban riga wai shi ga Saddauna amma ba aiki irin na Saddauna kuma har an kai wani lokaci ma a samu wasu cikin shugabanni yanzu wanda suke ganin ma har suna cewa wai Saddauna bai koyi ba wa iyyazu billahi waɗannan mutane Allah ya shirye su da ƙarshe muna muku fata alkhairi Allah ya maimaita mana.
Mun gode Adamu Jeje, bari mu je Taraba kuma. Waye a Taraba?
Taraba Hawa'u ne daga Taraba.
To Hawa'u, mun ji daɗi da muka samu Hawa'u, mun ji ba mu samu mace za ki kira ba. To Hawa'u, me a ra'ayinki game da wannan batu?
Gaskiya sa so dan na sun ayyuka mai kyau, muna roƙon shugabanninmu na yanzu su yi koyi da halin su da hali irin nashi saboda su ba su zama addinin bo a nan gaba.
Yanzu ba a samun ba kenan Hawa?
Yanzu su ma su yi koyi su je irin halin su su yi koyi da irin ɗabi'un shi aikata abin mai kyau.
To mun gode ƙwarai da gaske. Ita ma wata ce yanzu ba a samu irin Saddauna ba. To bari mun sake dawowa, har yanzu dai muna Kaduna. Ba mu hita Kaduna ne, waye a Kaduna?
To Ibrahim Allahramma ne riga cikin Kaduna.
To Ibrahim Allahramma, kwana biyu ba mu ji ka ba.
Gaskiya, eh gaskiya ne. Ai wato har yanzu ba gaskiya ba a samu kamar Saddauna ba, sai dai an samu sanduna ne mu a za mu iya cewa.
Sanduna
ga yi sai faman bubbuge mu ba suke da sandunan nasu.
To
fikiran dai da zamu da a gare su shine su san cewa aiki za su yi wanda za a iya tunawa da su. Saddauna kaga ai ya fifita ɗan wasu bai fifita kanshi ba. Yanzu ƴan siyasa in za su yi bohol ko za su yi wani gyara sai ga ai signboard sai ga ginin da suka yi ko bowl din da suka yi ya lalace amma wannan cyborg din
bai lalace
ai inganta shi bai lalace ba kaga ashe tallata kansu ke to kiran mu gare su gaskiyar magana su farga sun samu dama sun samu lokaci su yi ma jama'a aiki wanda shine zai gina kasa shine zai raya al'umma ba wai su dinga gina kansu ba ana suna tara kudin da jikokin su ba ba za su iya cinye wannan dukiyar ba
to mun gode Ibrahim Allah rahama da wannan gudunmuwa Allah sa kuma wanda aka yi domin sun ji muna jalingo waye a jalingo
sun ana Alhaji su manji
Alhaji su to da ka dan kashe radio ko kai nesa da shi gaji murya na ina ji ciki
eh na kashe
to ja mu je
kai ne wallahi godiya nake na dade ina ne ku ba same ku ba sai yau
to mu ma godiya muke da muka same ka same mu
Allah saka mu gura alheri wannan shiri na gudu ki Allah ya taimake ku Allah ya taimake ku gaba
yake mace mu gaba daya
na dade ya kashe kara guda nan neman
to yanzu zai faɗa mana ra'ayinka game da wannan batu da muke yi
to ra'ayi na shi ne to shi gabanin nan ba kana gani ba kowanne aka labe shi da yin tafiya ta fike na amma su kwata da yin zai rasa daura kan zai yi wuya
kana nuna ba samu ba har yanzu kenan
a'a duk kowa bukata sanin an zabe shi kenan ko sai rai gina kansa gina yayansa kawai bai da wani tunani al'umma kam ko so daya ko guda daya
to Allah sa sun ji bari mu je Zaria
wallahi
waye Azaria
Hello assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam warahmatullahi
barkan ku da kuna tare da Sa'adu mai kyau daga kusa cikin birnin Zaria
to Sa'adu me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yanzu
to a zahirin gaskiya an sha fada aga ci wani da yake kama da wani ba to gaskiyar magana mutane da dama suka fito da ikirarin cewa Sardauna wato ana sha'awan hannun amma ba a iya karantawa
ikon Allah
saboda haka zahirin gaskiyar magana in dai har zan ba da shawara ga masu ba da sarauta musamman a masarautu ba ma cancanta ya kamata a jingine
to ji wallahi Sa'adu ya yanke to bari mu shiga plateau waye a plateau
assalamu alaikum ne magana Bala Commander ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau
to Bala Commander me ra'ayinka game da wannan batu
wata ra'ayina gaskiya waɗannan mutane sun cancanta a jinjina musu kuma har ga Allah sun ba da gudunmawa a kasashen mu na Afirka
wayyo mayan bala ma ya tsinke shi ma
saboda sun ba da gudunmawan su gabaki ɗayan su a kasashen Afirka gabaki ɗaya to mutane gaskiya duk wanda aka ce ya kamata a ce mutum yana la'akari da irin waɗannan sunaye to ya kamata ya tabbata cewa zai yi adalci kuma zai zama cikakken mutum don mutanen nan cikakkun mutane ne kuma mun ga cewa cikakku ne kuma mun shaida cewa cikakku ne ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi miryan Amurka
to gode Bala Commander bari mu je jihar Ondo kuma yanzu wai a jihar Ondo
Hassan ne daga nan Ondo
to me ra'ayin game da wannan gwarzaye biyu da muke magana akai Martin Luther King barka ka dai
ra'ayina gaskiya ya kamata shugabanninmu ne yanzu su yi koyi da su ba su sha riga ba sai ka ji suna cewa sardan amma ba su yin aikin ne ya kamata su yi koyi da su saboda haka amma su zauna gashi yau shekara 52 da saba ba ana tunawa da su kaga wannan ai sun bar baya ne mai kyau
yanzu kana nan duk ba a samu ko kusa da su ba har yanzu
gaskiya ba a samu ba dai ana faɗa a baki amma a zuciya ba aiwatarwa yanzu Buhari ne da yake kamantawa irin nasu amma shi din ne tare ga shi dai abin da yasa irin nasu dai ba mu san nan gaba ba dai sai dai addu'a
to
ku tashi lafiya na gode
to mun gode madubola ya kan kiran da zamu iya dauka kenan akan wannan batu da muke tattaunawa ko muka tattauna akai gobe ma rana ce dan Allah ya kai mu muka bar layuka sai a kokari a kira domin a bayyana ra'ayi yanzu kuma ga shirin mu na gaba
labaran wasanni
jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da kowa ne sabon shiri na labaran wasanni yau zamu fara a Ingila ne inda Liverpool ta zama kungiyar kwallon kafa ta farko da ta ci Manchester City a cikin wannan kakar wasannin da muke ciki bayan da suka rankwada musu ci 4-3 a karan da suka yi a Anfield ko da aka je hutun rabin lokaci kungiyoyin nan guda biyu suna 1-1 ne da junansu lokacin da Leroy Sane na Manchester City ya rama cin da Alex Oxlade-Chamberlain yayi wa su 'yan Manchester din a minti na 9 kuma da aka dawo hutun rabin lokaci ƴan Manchester City sun nuna alama kamar suna kan hanyar samun gagarumin nasara amma kuma sai Roberto Firmino da Sadio Mane da Mohamed Salah suka dinga cilla kwallaye cikin ragar ƴan Manchester City ko da aka ankara sai ga su suna bi 4-1 to daga baya ƴan Manchester City wato su Bernardo Silva da Ilkay Gundogan sun so su rama kwallaye sun fara kwallaye guda biyu amma duk da haka wannan bai isa su kai ga yawan kwallayen da Liverpool suka sa ba duk da wani abin da yake faru har yanzu Manchester City ita ce akan gaba akan teburin maki-maki na Premier League na Ingila da maki 62 yanda Manchester United take ta biyu Liverpool ta uku Chelsea ta hudu da Manchester United da Liverpool da Chelsea duk suna da maki 47 ne Gwamnatin kasar Niger ta ce ba za ta kyale mutane su janyo mata rigima da rabuwar kawunan mutane ba dangane da cece kucin da ya barke a sanadin kokowar gargajiya da aka kammala a dan magaram kwanakin baya inda ƙarshenta ta su usani ya kada Yahaya kaka na tawa wanda kuma daga baya mutane suka zo suna ta cece kucin dangane da alƙalancin da aka yi to kan haka ne jami'in gwamnatin ita Niger din wato Asmanu Malam Isa yau sulmun muni barma magana kan yadda suke kallon wannan da kuma abin da za su yi akai
wannan kukuwar ta bana da aka yi a magaran karo na karshe tsakanin Tasi'u da Yahaya ta kawo gardama saboda alkali ya bada sakamako kuma mutane aka samu waɗanda ba su jitu ba da wannan sakamako muka ga shi Yahaya kakan da kanshi ya yarda da wannan kayan yayi amma sai muka ga akwai mutane da dama da sun kai amfani da wannan damar suna watsa magunguna masu muni waɗanda ba za su kawo kwanciyar hankalin da ake nema ba gwamnati tace ba za ta yarda da wannan ba mun dau mataki ana bincike duk waɗanda suka yi waɗannan kalmomin insha Allah za a gano su kuma za a hukunta su kamar yadda muke nan aka hukunta mutane a kwanakin baya ta wannan hanyar ba za mu yarda ba to irin wannan hanyar abi a raba kanuwan jahohi wai ba tsakanin wanda wani hanyar kasance tsakanin jahohi ne ake zage-zage wannan gwamnati ba za ta yarda da shi kuma za mu yi bincike insha Allah duk waɗanda sun kataka wannan dokar za mu hukunta su ga yarda Allah
Asmana Malam Isa kenan yake tattauna da Sule Mumuni Barma kan yadda za a dakile cece kucin da ya barke tsakanin mutanen tawa da magaram kan harkar kokowa. Jama'a abin da ya sauke kenan labaran wasannin wannan litinin sai watan Allah kan huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar Litinin ta uku a cikin watan Janairu, Amurkawa suna karramawa da tuna Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King, wanda malamin Krista ne ɗan ɗarikar Baptist daga jihar Alabama, ya jagoranci gwagwarmayar neman haƙƙin baƙaƙen fata, inda ya yi yunƙurin sauya zamantakewar al'umma cikin lumana. Da a ce yana da rai. To a yau 15 ga watan Janairu ne zai yi bikin cikar shekaru 86 da haihuwa. A saboda imanin da ya yi cewa sauyi baya wakana haka kawai sai ta hanyar ci gaba da gwagwarmaya, Dr. King ya riƙa tsarawa yana kuma shiga cikin gangamin ƙauracewa ko zaman daras na nuna bijirewa da zanga-zangar lumana da kuma wasu matakan na nuna bijirewa ba tare da tarzoma ba. Dr. King ya taɓa faɗin cewa duk mutumin da ya karya wata dokar da zuciyarsa ta nuna masa cewa ta rashin adalci ce, wanda kuma ya amince da hukuncin zuwa kurkuku domin ya nuna wa duniya rashin adalcin wannan doka, to a zahirin gaskiya ya mutunta wannan doka ce sosai. A saboda haka ne a wasu lokuta ‘yan raji suka keta dokoki cikin lumana da kuma mutuntawa. Irin waɗanda suka hana cuɗanya a tsakanin Turawa da baƙaƙen fata domin janyo hankalin duniya ga rashin adalcin da ke tattare da irin wannan doka. Ta irin wannan ne hankulan ƙasa da kuma tausayawa suka karkata ga abin da ke faruwa a garin Montgomery na jihar Alabama a lokacin da wata tela baƙar fata mai suna Rosa Parks ta karya doka ta hanyar ƙin yarda cewa ta tashi daga kan kujerarta a cikin bus ta ba wani bature, hakan yasa har aka kama ta aka kai ta kurkuku. Dr. King da masu gwagwarmayar neman haƙƙin baƙaƙen fata a Amurka sun samu nasara mafi girma da tsari a wannan yunkuri nasu a shekarar 1964 a lokacin da gwamnatin tarayya ta Amurka ta kafa dokar kare haƙƙin kowa da kowa wadda ta hana dokokin hana cuɗanyar baƙaƙe da farare a wurare na jama'a sannan ta haramta nuna bambanci wajen ɗaukar aiki bisa dalili na launin fata jinsi addini ko kuma ƙasar asalin da mutum ya fito wannan dokar ta kare haƙƙi kuma ita ta haifar da dokar ƴancin jefa ƙuri'a ta 1965 wadda ta haramta nuna bambancin launin fata wajen yin zaɓe da kuma dokar adalci kan gidaje ta 1968 wadda ta haramta nuna bambancin launin fata ko asali wajen bayar da haya ko rancen siyan gida Dr. King ya mutu yana da shekara 39 da haihuwa a lokacin da wani bature dan kisan gilla ya harbe shi ranar 4 ga watan Afrilun shekarar 1968 amma har yanzu gwagwarmayar da yayi tana zukatan al'umma sannan a hankali cikin lokaci an soke dukkan dokokin hana cuɗanyar jinsuna a Amurka nuna bambanci ya zama laifin da za a iya hukuntawa ake kuma hukuntawa din rayuwar Dr. King ana iya dakulata cikin wasu kalmomin da ya taba fadi inda ya ce Abu mai mahimmanci a rayuwar dan Adam shine irin alkhairin da ya janyo ba yawan shekarun da yayi yana raye ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta ikirarin da ake mishi na cewa baya son waɗansu jinsin a ranar Lahadi kwanaki uku bayan da aka bada rahoton cewa ya kira baki ƴan ƙasashen Afrika Haiti da El Salvador a matsayin masu zuwa daga ƙasƙantattun ƙasashe. Trump ya ba wa wani ɗan jarida amsa a lokacin da yake wajen shakatawar shi da ke Mar-a-Lago a jihar Florida cewa ni ne wanda ya fi kowa rashin son wariyar jinsi da zaka taɓa hira da shi. A yau Litinin ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr. mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar kwato ƴanci da haƙoƙin baƙar fata da ƴan tsiraru wanda kuma yayi imani da cewa nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara kan gudanar da ita a cikin lumana. Wasu ƴan ƙunar baƙin wake biyu sun tarwatsa kawunansu a babban birnin Iraki a yau Litinin suka kashe mutane aƙalla 31 da raunana wasu da dama. Bama-baman sun tarwatse a dandalin Tehran da ke tsakiyar birnin Baghdadza a lokacin cinkoson masu zuwa aiki da safiya. Wannan wuri cibiyar hada-hadar kasuwanci ce kuma akwai leburori masu dake taruwa don neman aiki. Babban mai gabatar da ƙararraki na ƙasar Ethiopia ya faɗa a yau Litinin cewa za a janye dukkan tuhumar da ake yi wa wasu mutane su 528 da aka tsare game da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati kuma za a sake su GB Laraba. Babban mai gabatar da ƙararraki ga Chiyu Ambaye ya yi nuni da cewa waɗanda aka yi musu shari'a aka kuma yanke musu hukunci dangane da wannan zanga-zangar ba sa cikin mutanen da za a sako.
To madalla da take tutun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Hafsat Jalla dan mai soro da Julie Creation ta zai sauke shirin sai Justin wato engineer mu kenan ni Ladan Ibrahim ai wace cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.